This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren ranar Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ne lafiya. Ga labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zanga adawa da ɗage zaben shugaban ƙasar Senegal har zuwa watan Disamba ya haura 3, yayin da ake ƙara nuna fargabar cewa ɗaya daga cikin ƙasashen da suka rage kan tafarkin demokaradiyya a yammacin Afirka da juyin mulki ya mamaye. Sanarwar jinkirin makonni 3 kacal gabanin zaben da aka shirya gudanarwa ranar 25 ga watan Fabrairu ya haifar da ƙazamin faɗa a ranar Juma'a tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a birnin Dakar da ma wasu garuruwa da dama. A wani tashin hankali da dama ke fargaba za su iya shiga cikin tashin hankali. Shugaban Macky Sall ya ce jinkirin ya zama dole saboda rigingimin zaɓe yana barazana ga sahihancin zaben. Sai dai wasu 'yan majalisar adawa sun yi tir da matakin a matsayin wani juyin mulki. Yau Lahadi an kammala ƙidayar ƙuri'un zaben Pakistan da aka daɗe ana jira, inda magoya bayan tsohon Firaminista Imran Khan da ke ɗaure a gidan yari suka lashe mafi yawan kujerun majalisar dokokin ƙasar, amma ba su kai ga samun mafi ƙanƙantar rinjayen da ake buƙata ba. Shafin yanar gizon hukumar zaben ya nuna gungun 'yan takara masu zaman kansu, kusan dukkaninsu daga jam'iyyar Khan ta Pakistan Tehreek Insaf ko PTI, sun samu kujeru 101 a cikin 'yan majalisar wakilai 266. Sai kuma ƙungiyar musulmin Pakistan Nawaz ko PMLN ƙarƙashin jagorancin tsohon Firaminista Nawaz Sharif ta lashe kujeru 75, kuma ta zama babban jam'iyya mai zaman kanta ta majalisar dokoki saboda 'yan takara masu zaman kansu da ke samun goyon bayan PTI sun yi takara a matsayin ɗaiɗaikun mutane. Jam'iyyar Pakistan People Party da tsohon ministan harkokin wajen ƙasar Bilawal Bhutto Zardari ita ce ta uku da kujeru 54, yayin da ƙananan jam'iyyu ke biye. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya alƙawarin samar da hanyar ficewa ga dubin dubata Falastina daga garin Rafa da ke kudancin Gaza, gabanin harin da Isra'ila ke shirin kaiwa mayakan Hamas, sai dai ba a bayyana inda Falastinawan da suka rasa matsugunansu za su shiga ba. Netanyahu a wata hira da aka watsa yau Lahadi ta gidan talabijin na ABC na shirin This Week ya jaddada aniyarsa ta umartar sojojin Isra'ila da suka yi farmaki kan bataliyoyin Hamas huɗu a Rafa. Yana mai cewa ba za a iya samun nasara akan 'yan ta'adda a Gaza ba tare da kawar da su daga garin da ke kan iyakar da Masar ba. Yayin da fiye da rabin al'ummar Gaza miliyan 2.3 suka cinkushe a yankunan kudu masu nisa na yankin, masu sukan Netanyahu na ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba kan yiwuwar karfar makin Isra'ila. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan arawaran Abzinawa sun ba da sanarwar ɗage shingayen da suka kafa a watan Disamba a kan manyan tituna a arewacin Mali, bayan da sojojin ƙasar suka karɓe garuruwa da dama. Ƙungiyar haɗin gwiwar dakarun 'yan tawayen ta ce an ɗage duk wani shingen da aka saka a kan hanyoyin da ke kan iyakar Aljeriya zuwa garuruwan Tumbuktu da Gao. Ƙungiyoyin 'yan tawayen da ke ƙarƙashin ikon Tuareg sun rasa iko da yankuna da dama a arewacin ƙasar bayan wani farmaki da sojoji suka kai a ƙarshen shekarar 2023 wanda ya kai ga ƙwace Kidal sansanin 'yan awaran. An sake samun tashin hankali a watan Agustan da ya gabata bayan shafa shekaru 8 ana samun kwanciyar hankali, yayin da ɓangarorin biyu ke fafutukar sansanonin soji da sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi watsi da su ƙarƙashin umarnin gwamnatin Mali. Aƙalla mutane 5 da suka haɗar jami'an sojan Somalia da kuma sojan haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun mutu a jiya Asabar, bayan da wani soja ya buɗe wuta a wani sansanin soja da ke Mogadishu babban birnin ƙasar. Kamar yadda wani jami'in soja da ma'aikatan asibiti suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatar tsaron haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce an kashe jami'anta uku na sojojinta da kuma wani jami'in Bahrain ɗaya a wani harin ta'addanci da aka kai Somalia a lokacin da suke horar da sojojin na Somalia. Ma'aikatar ta ƙara da cewa wasu biyu sun jikkata. Ma'aikatar bata bayar da wasu bayanai game da harin ba, amma ta ce haɗaɗɗiyar daular Larabawa tana ci gaba da haɗa kai da gwamnatin Somalia wajen gudanar da binciken lamarin. Daga ƙarshe ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗa jiya Asabar cewa a matsayinsa na shugaban ƙasa ya gargaɗi ƙawayen NATO da cewa zai ƙarfafa wa Rasha ta yi duk abin da take so ga ƙasashen da ba su biya kuɗin ƙungiyar ba, yayin da yake zafafa har-haransa kan taimakon ƙasashen waje da raɗaɗɗen ƙawancen ƙasashen duniya. Da yake jawabi a wajen wani gangami a birnin Conboy na jihar North Carolina, Trump ya ba da wani labarin da ya taɓa faɗa a baya game da wani memba na ƙungiyar tsaro ta NATO da ba a san kowane ne ba, wanda ya tunkare shi kan barazanar da ya yi na cewa ba za ta kare mambobin ƙungiyar da suka kasa biyan kuɗaɗen tsaro na ƙawancen ƙasashen ba. Amma a wannan karan, Trump ya ci gaba da cewa ya shaida wa mamban cewa a zahiri zai ƙarfafa wa Rasha ta yi duk yadda ta ga dama akan wannan lamari.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abduwuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Albarkace ne da mai gidan da shi ma dan siyasa ne, ya gani ina da san jama'a, ina da kicin kasa na shanin za a taimaka wa jiha, ya mara min baya, ya nuna min hanyar siyasa, ya bani cikakken goyon baya.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsunewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Banda dorawa kan hiranmu da kallabinmu ta mako wadda a yau ta bayyana irin gudunmuwa da ta bada a matakai daban-daban na haɗa kan mata da inganta rayuwarsu. Za mu kuma haska fitila kan yanayin rayuwar iyaye mata da suke renon ƴaƴa da tarbiyyantar da su su kaɗai. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To, kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu haska fitila kan yanayin rayuwar mata da ake bari da ƴaƴa. Ko dai bisa dalilin rasuwar mazansu ko kuma mutuwa aure, lamarin da sau da dama yake shafar rayuwar ƴaƴan, wani lokaci ma ya bar su da tabo iya rayuwarsu. Ga abin da bakin da muka gayyata a wannan zangon ke cewa.
Cikin zauren namu akwai Hajiya Rabi Muktar, Hajiya Sa'adatu Abdulmumini, Hajiya Saratu Umma da kuma Malama Amina Ahmad. Za mu magana ne akan kalubalen da mata suke fuskanta wurin renon ƴaƴa, musamman matan da aka mutu aka bar musu, ko aure ya rabu aka bar su da ƴaƴan, ko kuma aka samu matsalar talasurin namiji, a inda ake samun macen ta zama ita ce uwa da kuma makarbiya akan maganar ƴaƴa da renonsu. Hajiya Amina, bari mu fara da ke. Idan aka ce nauyi na tarbiyya ya fada ga mace wacce aka bari da ƴaƴa, ko ta dalilin mutuwa, ko na mutuwa aure, ko kuma na kasawar miji ya dauki nauyin da Allah ya dora mishi wani irin matsaloli matan suke fuskanta.
Gaskiya kalubalen da muke fuskanta a zamanin nan na tabarbarewar tarbiyya ga iyaye mata, wanda na ɗaya dai ko ya zama uba ne ya rasu ya bar ƴaƴan shi mace take roƙon su, ko kuma a ce yau namiji ne wanda gaje shi dai ana zaune zaman auren amma kuma suna ya tara, saboda baya kula da ƴaƴan shi da tarbiyyar sa yadda ya kamata, sai dai ya barwa mace tarbiyyar ƴaƴa gabaki ɗaya. Ko kuma na uku a ce an rabu ne, an barwa mace tarbiyyar ƴaƴa. To gaskiya mata a zamanin nan muna samun kalubale da yawa a rayuwarmu a wannan bangaren. Matsala na farko shine kada wannan kalmar ƴar mace, ƴaƴan mata ake cewa ko ƴaƴan mace ne, ya zamana yara suna samun wannan matsalan ma a rayuwarsu, ana ganin kaman ba su da tarbiyya mai kyau saboda mace ce ta rike su, ko kuma tarbiyyar su akan mace. Saboda to ko da a ce ma da auren ai mata tarbiyya na wurin mu mata, to menene dan yau miji ya rabu da ke ƴaƴa na hannunki? Dama tarbiyyar dai take ce ko, to sai ki rika ta ki cigaba da yin ta yadda ya kamata.
Duk da yake ba nauyin ya hau kanki bane a addinance da kuma yanda ka'ida ya bada.
Ya riga ya koma hannunki.
To amma ai a cikin yanda muke al'adunmu akwai magana ta dangantaka ta ƴan uwantaka, wanda zaki ga dangi suna iya daukan dawainiya. Shin na maka warin wannan al'ada ta mu?
Gaskiya wannan al'ada dai yanzu kam ta ja baya da yau. Saboda yanzu aka bar miki ƴaƴa kuma miji ya rasu ko ya fin rabu, wallahi dangin miji dai kan ba sa daukan dawainiyan nan.
Hajarabi, kun ga jiya kun ga yau musamman bangaren abin da ya kama tattalin iyali da kuma daukan dawainiyan yara. Idan aka ce an mutu an barwa mace ƴaƴa, ya kamata a ce bisa ka'ida kila dangi sun shigo ciki, dangi nata da dangin su uban ƴaƴan da kuma kila ma al'umman cikin gari, wani hali ake ciki a halin yanzu?
Gaskiya ana halin mawuyacin hali, saboda in dai dan ma ka ce dangi su rika maka da, to a gaskiya ka lalata tarbiyyar ma ƴaƴanka, saboda ba za ma su dauka ba, za su ce ai sai ma a duba a ce to ma mai ya bari ya ba wani abun arziki ne, bai da dukiya, bai da kuɗi, bai da mene, daman can ke uwa kin sanyo shigo wata kwaranniya wadda akwai ma ɗan da sunan shi kafi maraya da uban bai da amfani, bai san makarantar shi ba, bai san cin shi ba, bai san shan shi ba, ya ban ma uwa wahala. Amma a rayuwar ma da ake ciki kishi, ka je kotu da kake gani yanzu mafi matan da ake kaiwa kotu a kulle su sanadin ciyar da ƴaƴansu ne, ba su da yanda za su yi, uwa da uwa dai ta gari ba za ta baddanta cikin wahala ba,
da yunwa
ba duk yanda za ta yi ta nema ta bashi ci ta ci bashi ta fada nan, da kuma uban ma ina yau aka ce an waye gari ba uba, sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Wato kina nufin ko da uban ma tana iya shiga duk waɗannan halayen ko kuma in ce matakin da duk za ta dauka ta ce da ƴaƴanta?
Insha Allah.
Shi yana kwance,
uban ma yana kwance, shi uban ma ya zama shi ma ya zama miki wani marayan na daban, saboda ke za ki ciyar da shi, in ba ki bashi ba ke ba mata bace
a ƙasar Hausa.
A ƙasar Hausa.
Wato kice ma dai tsarin nan da ake fitowa da shi na tallafin ayyukan hannu da ake koyawa mata sana'o'i da sauransu wani abu ne wanda
yana taimakawa
da karfafa abin,
insha Allah
zai taimakawa mata,
insha Allah yana taimakawa, saboda wallahi muna ganin mata muna zama da su a yi mito, wata mata wallahi wani lokacin za ta wayi gari ga ƴaƴa wasu sun kai biyar ba ta da abin da za ta ci ta sha, kuma ga ɗa wannan bai da lafiya, wannan yana cikin wata ba ma a labarin makaranta ma bata taso ba, da za a ce a daina sa ma ƴaƴa tallama, gwamnati ta dinga dubawa don Allah don annabi mata a shiga cikin matsalan mata a taimaka musu, cewa masu ƙananan ƙarfin nan don Allah don annabi a taimaka musu, saboda wallahi akwai namijin da bai san darajar gidan shi ba, tunda akwai namijin da in ya tafi ma shi dai ya je yawon shi ya dawo ne, in ya dawo sai ya ce ke kan da in ƴaƴan nan sun zo su kulle gida, baka san ma meye ɗanka yake ciki ba, ɗan iska ne mai tarbiyya ne, ba abin da ya dame su, ke dai uwa ke kika san tarbiyyar ƴaƴan ki, ke kika san damuwarsu, ke kika san meye ciki. To shi ne rayuwar da muka ɗauko kenan muka shigo, wadda mai wuya, saboda mace yanzu ita ce gida ma kwata-kwata.
Malama Sadatu, Hajiya Rabi ta ce mace ita ce gida, a yanda kuma wa'in suke kukan cewa aka saka mata gidan wai ƴaƴan suna zama ƴar mace. Ya za ki iya bambanta shi wannan magana nan Hajiya Rabi cewa mace ita ce gida, in ta gina shi gida ya ginu, in kuma ta saki gida ya ruguje da waɗanda kuma suke ganin idan ita ta tsaya kan gaba ta tsaya tsayin daka wurin tarbiyyar yayan bayan uban ya saki wai yayan sun zama yar mace.
To wannan magana tana da ma'anoni kala-kala. Mace dama ita aka sani da gida, ita aka sani da tarbiyya. An ba mace ba gida, namiji ba zai taba iya kula da gidan nan ba, ko takalmin shi ne sai fa ya tambaye mace ina takalmin nan na wa ina kika ganshi balle ga yaya. A dama abin sha'awa ne a ga mama mata da miji sun zauna sun kula da yayansu, wadin aka samu aka san haka mace nan ita za ta tsaya ta kula da yayanta ko ma haukaci ne. Lokacin da take fafutukan neman mu yayan nan nata, ba wanda zai ce yayan mace ne, ba wanda zai salla nuran da take shiga har take samu musu abinci.
Wato ba a tallafawa,
ba a tallafawa saboda me rumfan wannan cewa ana tare ana aure ana zama gida daya. Amma muddin aka ce an samu matsala yau an rabu mata tare da mijin nan, sai kuma kiga an fara tsokacin cewa ai yayan mata ne, ai ita take rike yaya ko a'a tana zaman kanta. To na rasa fahimta me ake so ta yi, ta watsar da yayan ne a'a ko kuma ta runguma yayan da ta gurga ma dangin shi din ne ko yaya ne ni ban sani ba. Wanda yayi wahala ya dauki ciki, ta dauki ciki wata tara ta haifa ta haihu ta yi reno ta shayar da yaro, to ta ya za a yi a zo a ce wai dan mace ne, menene dan mace a ciki, dama dan wane ne? Hikima ne na Ubangiji ya riga ya tsara mu kowa, eh namiji na da nashi fannin da zai kulawa da zai kula da yaya, haka ita ma mace Allah ya tsara mata nata ga karfinta ga iya abin da za ta yi. To in namiji bai yi a irin wannan hali ba, ko a rabuwa ko a ya gaza ko kuma ko a ya fasa, akwai gazawa akwai fasawa,
kaman yaya
ya gaza kila shi kudin da yake samu bai isa ya kula da yaya, ya fasa kuma yana ji yana ganin bai da manya bane.
To mugunta ce ko mene?
Eh mugunta ce a irin nashi fannin, zai je can waje ta matan iska da sauransu, shi yayan shi ba da mai sukan ba. Kamar yadda Hajiya Rabini ta ce zai ce da Allah in wane ya shigo a kulle kofa, bai san suna nan ko ba sa nan ba. So ina son malamai su fadakar dan Allah ma'anan yar mace ko aure za ta yi a ce yar mace ce. Ina son in fahimtar da mutane akan wannan magana. Yawanci za a mutu za a bar, za a baki da yaya ba dangi ɗaya da zai zo da zai taya ke ce bari mu tallafa mishi.
Mata kuna kokari, yau ina ce da ku buldoza,
idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka karbi bakuncin tsoho ministan harkokin mata, ɗaya daga cikin mata kalilan a Najeriya da suka rike mukaman mataimakin gwamna. A yau kallabin tamu ta mako Polin Talin ta bayyana irin gudunmuwar da ta bada ga ci gaban mata tun daga matakin karamar hukuma a jihar ta Plateau. Waka aka ce a baki mai ita tafi dadi, ga kallabin mu ta mako.
Na kuma taimakawa mata, na hada kan mata, ni ne na farko kuma a jihar Plateau da na kafa kungiyar National Council of Women Societies local government branch a Shandam. Daga Shandam ne matan gwamna da ta zo ta inauguration committee din nan a 1996.
Matan ruwa na gwamna,
matan gwamna wato late Aliyu Kama ta rasu yau, ita ta zo har Shandam da ta inauguration, ta kira duk sauran jihar da babbar murya cewa su koya abinda na yi a Shandam na taimakon wayar da kan mata da haɗin kan mata domin taimakon tattalin ƙasa da cin gaban ƙasa. To bayan wannan na kafa ƙungiyar NCWS kafin Better Life ta zo a 1986.
To NCWS ke kika fara shi kenan a jihar Plateau?
A local government ina, dama muna da shi a the state level amma babu at local government branch. Ni na fara kafawa a Shandam local government, daga Shandam ne aka sa sauran local government su ma suka kafa nasu. To yanzu kowane local government tana da branch har world level domin wayar da kan mata a hanyar da za su taimaka don tattalin ƙasa. To zan ce a takaice wannan kungiyar da na kafa na mata na wayar da kan mata shi ya kawo buɗin hanyar siyasa na. Na yi kawai don kishin ƙasa ba wani niyya, amma da better life ta zo, conditions da aka tsara cewa a nemi contact lady da za ta coordinating wannan kungiyar better life a local government na ya yi falling exactly da abin da nake yi. Sai chairman na local government ya kira ni ya ce, a kina da labarin za a kafa wannan kungiyar better life ne? Nace ai na san samu labari. Wai to ai ga conditions da ita matan shugaban kasa late Maryam Marigaye Maryam Babangida ta yi lissafa shi ne daidai nake yi cewa wayar da kan mata domin hanyar da za a taimaka wa mata su nuna goyon bayansu a hanyar da ƙasa za ta samu cigaba. Ya su je makaranta, ya su zama masu tarbiyya, ya su abubuwa daidai, kasuwanci kuma a yi shi, duk abin da mace za ta yi ta samu karuwa na kasuwanci domin cin gaban iyali. To daga nan aka tura sunana kuma cewa state government su tabbatar an zaɓi cewa gabanin mata a kowane local government a turo sunansu domin su zama coordinators na better life. Nan kuma sunana ya bullo Maryam Babangida, Allah ya ji kanki, ta gaishe mu zuwa Lagos. Mun je Lagos mun je mi daruwa, mun dawo an sake kiran mu Abuja, an zo ayin lunch, duk meetings komi dai na tasbiya. Mun samu wayarwar mata a nan, an organizing wani babban trade fair na matan karkara a 1988. An tura M-team nata wanda suka zaga da za su gaya maka cewa za su zo ba. Aka zo wurin, aka zaga ƙauyuka, aka bincika ayyukan da muke yi.
Masu sa ido
sun zo, aka yi sa lokacin manyan mata ne daga Lagos su late Simi Johnson, late Mrs. Emily Emekwade, National President namu na NCWS, duka suna cikin team na North Central. Sun zo ga masu sa ido, suka bincika ayyukan da na yi, suka samu report, suka mata suka ba da shaida akan abubuwan da nake domin na fita daga safe har dare na zaga ƙauyuka. Aka kai report, aka koma da report a Lagos. Mun je trade fair, sai ga sunana ya fito, ni ne na farko a North Central da na samu national award don tattalin taimakawa matan karkara, wayar da kansu domin hanyar da za a taimakawa mata don shugaban ƙasa. To muna nan muna kan wannan, aka yi lifting ban on politics.
Dama zan ce miki duk waɗannan abubuwan ne suka saki kika shiga siyasa.
Haka kuma Allah ya albarkace ni da mai gidan da shi ma dan siyasa ne, ya gani ina da son jama'a, ina da kishin ƙasa na shanin da za a taimaka wa jiha, ya mara min baya, ya nuna min hanyar siyasa, ya bani cikakken goyon baya. To cikakken goyon bayan da ya bayar din nan, domin jama'a sun ce dole sai na saya zabe, aka sa mishi wuta ya yadda, domin da bai yadda ba bai da zan saya. Na saya zabe, kafin saya zaben, kin san ita Maryam Babangida, Allah ya ji kanki, ta tabbatar an sa mata kansiloli a duk 774 local governments. To nan kuma don ayyukan da na yi da suka gani mai ya cancanta, ni ne aka sa member na local government
nishanda.
Na yi councillor daga 1986 din zuwa 87 under late Chris Ali, General Chris Ali NCRC. To shi ne da kantoman mu bayan da aka yi reshuffle din military administrators an kawo Onoja an sauke duk councilors amma din na zama zakara aikin da nayi ya zama daban an sake ameta ni report din local government na ministry for local government ta nuna cewa na yi aiki na kwarai an sake an dawo da ni yace kadai aka dawo da ni councilor so biyu so na yi councilor so biyu da kantomomi biyu
kini local government chairperson
na a local government
a karkashin kantomomi
a karkashin kantomomi a karkashin chairman din namiji ne amma ni da maza uku mu members ne na committee ana kira local government management committee to nayi so biyu bayan da aka gama a 1993 sai aka lifting ban on politics yan siyasa su tsaya zabe aka ce to daidai lokaci yayi dan aikin da nayi na councilor so biyu mai kyau dole ne ake so sai a chairman mai gida yana so yake ina let Solomon Lariyar sai ake mishi magana road transport workers ne kungiyoyin mata ne matasa ne an nace cewa dole kai mai gida yayyata sai albarka ne je na karbi form under SDP na sai a zabe chairman na local government to wato wannan zaben kaman an ce an gama campaign din kaman campaign din governor ne kowa da kowa masu filling stations maza da mata kowa wannan zai kawo mota ya donate na campaign mai wannan filling station zai ce domin kyakkyawan aikin da nake yi duk ranar da za fita a zaga campaign a zo a sha mai
kyauta
lokacin Najeriya na cikin Najeriya ba siyasan addini ba siyasan kabilanci komi muna yi tare muka yi dare biyu kafin zabe mun dawo daga kauye wajen karfe 10 na dare sai ga news ayiku da ya kawo Abacha ku ya zo an ruce
duk zaben
da za a yi an announce military administrators jama'a na kuka kamar ni ko na ta withdraw to dama kafin mun fita mun zaga kauyuka za mu bar mata wajen 15-20 da za su tsaya su yi girki a gida kafin mu dawo motoci wajen 30 a campaign train dina an muka dawo sai a ci abinci a sha ruwa a yi addu'a a yi sallama a tafi gobe da safe a dawo kuma mu tashi to muna nan da aka ji cewa ayyuku mutane sai kuka na ce ma mai gadi ya kulle kai muna da babban kamfani na tashi na roƙe su na ce a yi addu'a in wannan kudin shine mafi alheri na zaman lafiya mai na'am da shi amma ba na son wani ya tada hankalin shi dole kowa zai tsaya ya ce shi kafin ya tafi aka yi addu'a muka yi magana na kwantar da hankalin mutane hankalin kowa ya tashi yadda aka yi kuke na zaɓe bai yiwu ba.
Nan kuma za mu yi sallama da Kallabi Paulin Talin tsohon ministan ma'aikatar harkokin mata kuma tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Plateau daga cikin jerin makamai da ta rike a Najeriya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin inda za mu karɓi bakuncin macen farko da aka zaɓa a matsayin shugaban ƙaramar hukuma a jihar Borno. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Madalla. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safen gobe Litinin inda za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Fiona Wamai da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.